Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu kallo da sauraro muna muku barka da kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Lokaci da muka sabaka muku shirin nan mai ƙayatarwa wato hasken musulunci wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na ƙasar Shehu Bauchi wato NTA Bauchi. Ni Ayu Abdullahi Muhammad zan kasance tare da ku wajen gabatar da wannan shiri. A cikin ɗakin mu na shirye-shirye a yau Allah ya ƙaddari baƙuncin ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan ƙasa namu kuma ɗaya daga cikin ɗaliban babban malamin mu wanda Allah ya mishi rasuwa wato Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria, ba wani bane wato illa assistant professor Kabiru Abubakar Asgar. Akar makalla muna kuma maraba da zuwa.
Ga tuma nan barka ne.
Masha Allahu. To insha Allahu kamar yadda masu kallo kuka saba shirin yana da nau'i kashi biyu, akwai ɓangaren tambayoyi da amsoshinsu sannan kuma akwai ɓangaren faɗakarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci. To za mu daɗa ba ku haƙuri a wannan sati, ba za mu taɓo ɓangaren tambayoyi da amsoshinsu ba, za mu shiga kai tsaye cikin maudu'in da ya haɗa mu. Amma akar makalla kafin na je ga ainihin gabatar da maudu'in, zan ba ka sakanni kamar 30 ko minti ɗaya ka yi shimfiɗa sai mu ɗora kai.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أن أوما سوء البركة وندس كي تارد مو أولا تشاني البركة نام كوا سلم دتشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نام يمكوا الدعاء دفاتا الخير علي دي ونن لوكتي ونن شري دا مكسا مالن شقوا شري ندي كي دا متكر مهمانشي وزن فدكر دا الأمة da kuma gyaran tarbiyya da gyaran halayya. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya kaba mana ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu kallo da sauraro, yau abin tattaunawa mu yana da matukar muhimmanci sosai. A larabci ana kiran shi wato husnul mu'ashara, shine wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma, wanda akan makala a kan shi yau zamu tattauna. To ina ga in zamu je kai tsaye, na san duk wani maudu'i yana buƙatar a mishi tarifi wato a faɗi ma'anansa daga nan shi ko mai kallo sai ya ɗora fahimtar shi a kai. To me yake nufi da wannan maudu'i ya shi?
To kamar yadda malam ya ambata, husnul mu'ashara wato kaga larabci ne,
na'am,
kalmomi ne guda biyu na larabci da aka haɗa su husun da al-mu'ashara, wanda a dunƙule abinda suke nufi shine wato at-ta'amul ma'an nasi, mu'amala ko zamantakewa da za ka yi da mutane, bil khuluqil hasan, da kyakkyawar ɗabi'a, wal rifq, da tausasawa, wal lin, da bin abubuwa sannu-sannu, wal afwi anin nas, da haƙuri da mutane, wa ada'il huquq, da ba su haƙoƙinsu, sannan kuma wa badlil ma'ruf, da aikata duk abin da shari'a da mutunci ta nemi ka aikata. Kamar za ka ce wato wata kalma ce gamammiya da take koyar da mu duka salon rayuwa wadda a cikinta za a samu biyan haƙoƙin shari'a, biyan haƙoƙin mutuntaka, da samun kyakkyawan fahimtar juna tsakanin abokan mu'amala. Wataƙila wannan ya iya zama wato tarifi na katta kwana
haka
da husnul mu'ashara.
To masha Allah. To alhamdulillah, masu kallo da sauraro, kamar yadda nake gaya muku, akwai wato abu ɗaya da na ɗan manta, shine lamban nan da kuke kiran mu ku turo mana tambayoyi kafin mu nausa cikin shirin. Zan yi ƙoƙari na kira muku, shine 0706751 5716. Za a iya turo da tambayoyi ko ta SMS ko kuma ta WhatsApp insha Allah kamar yadda kuka saba. To akar makalla ita wannan maudu'i da muke tattauna a kai, za ga kamar akwai yanda wasu malamai suka kasa su, kamar suka sa su a ƙarƙashin wasu maratib haka, wato ana iya ce wato darajoji ko kuma hawa haka. Akwai yanda suka kawo al'adil wal ihsan wal iman, sai nake ga to ko za mu fuskanci shi wannan tattauna mu ta wannan gaɓoɓi guda uku,
na'am,
husnul ma'asha ta ɓangaren al'adilu, mu zo ta al'isan ta al'iman.
Na'am. To dama dai abinda ya kamata farko mu ambata shi ne, shi ɗan adam Allah ya yi shi a matsayin wata halitta wadda baya rayuwa shi kaɗai.
To
duk rayuwarsa yana yin ta ne a tsakankanin ƴan uwanshi ƴan adam. Cin tasowarsa a cikin mataki na farko ita so a cikin wasu iyalai iyayensa da makusanta ƴan uwa ko makwabta sannan kuma da gurgurdan girman sa da muhimmancin sa abin nan din sa farfajiyar rayuwarsa tana ƙara fadada yana sabawa da mutane wataƙila zai saba da ƴan ajin su abokan kasuwanci abokan karatu iyaye abokanai da sauransu to duk waɗannan shari'a tana horonsa da in zai rayu da su ya rayu rayuwa wata ke ta dace da ka'idojin shari'a da mutuntawa sannan ya yi aure ya zama magidanci ka'ida wato take bayyananna Allah ya ce wa ashuruhunna bil ma'ruf ku rayu da iyalanku a bisa wancan husnul mu'ashara da agal lafazin wa ashuruhunna shine dai mu'ashara har kuma malamai suka yi ta rubuce-rubuce don bayani akan me ake nufi da wannan mu'ashara tsakanin iyali wanda har littafi guda akwai na Al-Imamu An-Nasa'i wanda sunan shi kenan kawai Ishratun Nisa bayani akan mu'amalar zamantakewa da mata so matakan da ka ambata guda uku adalci da kuma
ihsani
da kuma imani kaga wato duk da ake nufi da adalci shine komai a saka shi a mahallinsa wadu kulli shay'in fi mahallihi komai a saka shi a mahallinsa shine adalci wato kowa a bashi haƙƙinsa da abin da ya cancanta Allah madaukakin sarki shine farkon mai adalci yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki adalci wato sanya komai a mahallinsa wanda aka san sa shine zalunci ubangiji madaukakin sarki ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya shi ya zama abin haramci a tsakankaninmu saboda adalci da shi ne duniya take zama lafiya da shi ne ainihin wato ake tabbatar da komai yadda ya kamata hatta tsakankanin ƴaƴa idan mutum yana da ƴaƴa ko yana da mata fiye da ɗaya sai da aka umarce shi akan cewa ya musu adalci Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya hore mu da yin adalci tsakankanin ƴaƴanmu hatta wajen kyauta wajen magana da su wajen tattaunawa da su har wajen abin da za mu yi musu na hidimar yau da kullum hakanan ainihin wato mata Allah madaukakin sarki ya umarci mu cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa wato ba za ku iya yin adalci 100% game da mata ba to kada ku karkata gaba ɗaya zuwa ga wata haƙƙinta cutu a inda aka ce ayi aure fankiyu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida duk wanda yake jin tsoron ba zai iya adalci tsakanin mata ba to ya tsaya a ɗaya sabbin shari'a ta kawo wasu mabade wasu ka'idoji wanda a bisa su ne ake gina adalci tsakanin mata ai musu adalci wajen rabon kwana adadin kwanakin da kai a gun Hafsa shi za ka yi agun Murja. Adadin kwanakin da kai agun Asma'u shi za ka yi agun Ladidi. Misali. Adalci wajen abinci.
Amma a kan magana wajen batun rabon kwanan nan. Shi mijin shi zai tsara ko zai iya shawara da su.
Zai iya shawara da su. Ya danganta a al'adarmu da kuma yadda watakila ya riga ya saba. Babu laifi kuma ya nemi shawarar su to yanzu ku biyu ne ko ku uku ya kuke ganin za a yi. Sai a wato abin da za a yin sayan siyasa za a iya consensus za a iya fahimtar juna so adalci wajen bada
abinci
ya zama da cewa irin abincin da aka baiwa wance
ita za shi
za a ba ma wance kada a ba wata abinci ya zama ya gaza ɗaya wajen nagartarsa ko buƙatarta ko da kuma a ce ita wannan misali mace A darajarta da iyayenta madaukaka ne wancan kuma mace B darajarta bai kai ba abinda ya fi dacewa shine sai ka daidaita su a darajar kai kanka kai kanka wata irin daraja kai ta wajen abinci
ba
gidansu za ka duba ba sai dai kiwasu malam fiqhu suna ganin a duba gidansu amma saboda toshe kofin barna saboda ikmalul masalih to za ka ga a aikace ya fi toshe kofin barna kai ka daidaita su da naka matsayin kowa ta ban matsayinta yanzu da matsayinka za ka wajibi ne zama an daidaita su wajen abinci sannan a wajen muhalli mazauni shine wuri na uku sai kuma a wajen ainihin wato sutura shine wuri na hudu waɗannan su ne rukunan adalci tsakankanin iyalai a cikin zamantakewa da su saura kuma wannan kuma kowa iya Allah shi ya wanke
yanzu kenan aka maka la na fahimce ka wajen sakin fuska da wajen murmushi da kuma a ce daɗaɗa wani mu'amala haka wannan shi ba zai shigo wannan ɓangaren
ba, bai shigo ta babi na wajabci ba, sai dai ba babi na mustahabbanci, wato ba za a ce iya murmushin da kai ma wancan ke kai ma wancan, amma ana horonka da kai haka. Dan ma ga wasu mata hata wato su take ran da za ka bi gidanta ga irin hayan da ya kamata ka saka, kai ya gaza wanda ka saka a wancan gidan ko kuma wani abu makamanci haka, to duk wannan mustahabbi ne.
Abin da sai
ne abin da Allah yake nufi da walan tasabiu,
so ba za ku za ka ba. Akwai matan ta zo har gida ta kawo karan mijinta abokina ne, take ce tun da ya aure ta dan ita ce uwar gida, tun da ya auro wata tace mun ita bata san wani abu sakin fuska kuma ba sai shafar ayyanta,
to ya canza musu fuska,
ya canza musu fuska,
ba daidai bane ya canza musu fuska saboda yayi wata mata, amma irin wannan wata kila za a babba a sai halal kuma akwai dalili, sai a gyara dalili, amma ba daidai bane mutum ya canza batun shi fuska dan ya auri wata mata
har ya shafi ayyanta,
har ya shafi ayyanta, ba daidai bane. Wannan dai cikin husnul mu'ashara din da annabi Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, al ma'ruf shine yin abin da ya dace yadda ya dace, ko kuma bai dace mutum ya dinga murtike fuska ba, yana daga cikin usul na ita wannan magana da muke yi ta husnul mu'ashara, shine talaqatul wajhi, sakin fuska ga mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi karancin abin da zaka yi na alkhairi shine an talqa akhaka bi wajhin talq, ka gamu da dan uwanka ka sakin masa fuska, to ina kuma ga matarka, kaga ita ce aula ka sake mata fuska biye da wani na gefe.
Na'am, so sai na kana kan bayani
muna kan mun yi na imani na adalci ko
surana
al-adalci sura al-ihsan.
Na'am,
to al-ihsan shi kuma shine mataki na biyu kyautatawa, wato bayan an saka komai a mahallinsa to kuma sai a ƙara akan wannan lillazina ahsanu husna wa ziyada, wanda suka kyautata suna da aljanna ce husna wa ziyada, kuma Allah sai ya ƙara musu, kuma Allah shi ma muhsin ne, wanda Allah inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Ba bisa wancan babin da muke magana na iyali, bayan kowace an bata abin da yake na adalci shine normal standard kenan, kuma babu laifi a ƙara, wanci a ƙara mata gurgudan ƙarin kirkinta, gurgudan mutuncinta, gurgudan abin da mijin zai iya afudi, wannan ƙari ne, wato a ƙara mata akan wannan na wajabci, saboda haka wannan murmushi da sakin fuska da irin mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga cikin kitchen din matansa ya taya su aiki, Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama in yana cikin gida kana fini na taya ahli, yana taya matan shi aiki bayan kira sallah sai ya fita, kuma yana cikin ihsani kyautatawa, sannan kyakkyawar magana wal kalimatu tayyibatu sadaqatu, mutum ya dinga kyakkyawan magana, al kalamu tayyib, magana mai kyau shi ma abin nema ne a bisa babi na kyautatawa, sannan kuma sai hakuri, zama da iyali mace za ta maka abin da watakila ba shi kake so ba, ko ta maka wata magana da bata dace ba, ko ta samu wani kuskure na dan adantaka da kuma matantaka ma, domin bayan dan adantaka matantaka ma wani wato phenomenon ne, wani dalili ne da ke iya sa mace ta yi wani abin da wani lokaci ma wata na tsokana ne ma irin na mata, ko kuma kana iya zama offensive
a cewa ba daidai ba,
abin da ake so ka dinga hakuri, ka dinga tuna cewa ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma duk da darajarsa da darajar matansa to an samu wasu mushkiloli irin na yau da kullun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yayi ya kau da kai, to wannan shine ihsani, wato ƙari akan abinda wato yake na asalin haƙƙin mutum, shi adalci iya haƙƙi ne, na auro ki na zonar da ke to da ka haƙƙi na ne akai, haƙƙin ki ne akai na, wanda aka faɗa ku daurin aure, ciyarwa da shayarwa da
tufatarwa
da karantar da addini, wannan sune haƙƙoƙi na wajibi, to ƙari akan haka kuma kyaututtuka, hakuri, kyakkyawar zamantakewa, taimakekeniya da ganin mutuncin ma ƴan uwanta da girmama su, duk yana cikin abin da yake wato ihsani, abin da idan an ga mutum yana yi a al'ada ta za a ce kai wane yana da kirki, wannan kirki yana zuwa daga ihsani, wato abin da zai fi da abin da yake wajibi a
kansa,
sannan kuma shi an cutar da shi kuma sai ya hakura ya kau da kai, wannan shine mai ihsani kenan, kuma wannan yana ba mutum kyakkyawan shaida a cikin mutane, haka har a gun mala'ikun Allah, domin shaidar da aka bayar akan mutum a duniya to ita mala'iku suke kaiwa wajen Allah madaukakin sarki,
to har yanzu ya kawo kala akan je tsakanin zamantakewar mata da mijin nan, cikin wajen ihsani din nan zai iya ra'ayi samun fifiko tsakanin mata din tunda cin ya soke wajibin shi sai nan ya ga wance ta mun abin da nake so sai ya ga yana da hanyar da ya kasu ya ga dan wani abu da wani ado haka wanda bi siya ɗayar ban siya wannan sakamakon wannan sautawa din zai iya shigo
eh ya halasta babu laifi mutum ya yi matarsa wata kyauta wanda bai ma ɗayar ba wanda baya cikin abin da yake na wajibi amma abin da ake fata shine saboda zaman lafiya to ba sai ka bayyana ba watakila ka yi shi a sirrance ko kuma ita ma waccan da ba ta yi komai ba ka iya ka bata kuma har ka nuna mata cewa to kin shiga alfarmar wance ce ta yi alheri na yi mata ke kuma baki bane nake danki koya wannan zai iya zama wani ladabtarwa gare ta amma al'asali ya halasta misali wance tana min wani kirkin da wance bata min wannan da take min kirki ni ma sai ne mata wani kirkin da ba dole bane asali ce to bari a canza miki wayarki ko bari a biya miki umara ko bari a ci miki wasu kayayyaki na mu'amala da kike buƙata
wacan
da miki kujeru yawwa da irin wannan yadda yake su mata a gunsu wannan yana iya zama sanadiyar wata tijara
gaskiya kuma
amma dai a shar'ance ya halasta ita ma sai ta dage ta yi kirki sai ta ga irin wannan ita ma insha Allah
na'am to insha Allah to aka maka Allah sai dai bangaren imani shi baya zai shiga shi kuma
na'am to shi imani shine gaskata Allah madaukakin sarki da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni a kansu a ga matakan imani shine imani da Allah imani da annabawansa da yayi ko da manzanni imani da mala'iku da littafansa da kuma imani da kaddara alkhairinta da sharrinta da kuma imani da ranar lahira waɗannan sune matakan imani wanda mun hada su da waɗancan za ga ai akwai matakan addini iri uku matakin al-islam matakin al-iman da kuma matakin al-ihsan wanda wannan suna da alaka ne da babi na matakin imani a cikin zuciyar mutum saboda haka wannan zai iya zama a cikin husnul mu'ashara ne ta fuskar cewa imanin da kake da Allah madaukakin sarki da yadda da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine za su zama sune za su zama suna guiding ɗinka suna shiryatar da kai zuwa ga wannan mu'amala da ake magana kyautatawa mutane da zaka yi da haƙuri da zaka yi da su da kyakkyawan mu'amala duk kana yi ne saboda babuka ne waɗannan a cikin addini wani abu da ya kamata mutane su mulahazanta shi ne shi addinin musulunci ya zo da inda zaka dunkula shi gaba ɗaya yana kuma zuwa ga abu biyu ne wato alaka tsakaninka da Allah madaukakin sarki shine tauhidin ka da ibada ka kenan sai kuma alaka tsakaninka da halittun Allah su ne wanda suke kewaye da kai to kowanne alakokin guda biyu ba wai zaka yi ne yadda kake so ba zaka yi ne yadda shari'a ta tanada to wannan tanadin na shari'a duk sanda kake lazumta shi to kana tabbatar da imani kenan wato yanzu dama shi imani ai magana ce da kudiri a zuciya da kuma aiki zaka ta babin ayyukanka kana aikata ayyukan imani sai da mana cewa sanda kake ma iyalanka hidima sanda kake kula da iyayenka sanda kake taimakawa makwabci sanda kake wa mutane kyakkyawan mu'amala ka dinga kudirtawa a ranka cewa wannan fa wani sashe ne na ayyukan imani kake gabatar da su ta haka ne zamu iya shigar da wannan babi a cikin ainihin wato wannan tattaunawa
na'am to akan muka in zamu fada abin mun fito daga cikin gida yanzu
na'am
akan samu kaman a wajen aiki haka ko wajen kasuwanci sai ka ga mutum gashi ana mishi ganin siffa na addini amma sai ga mafi akasar wanda suke rayuwa da shi na alawade da halinsa to ban san wani irin kira malam zai ga irin wayannan mutane
eh gaskiya wannan abu ne da ya kamata lalle a ayi ta campaign akan shi ayi ta gangan ko akan sa a dinga tana wa mutane nasoshin da suka yi umarni akan cewa mu zama masu kyakkyawan halaye alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum ilayya majlisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqan cikin hadisin Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin kodanda na fi so na fi kauna wanda kuma ranar alkiyama suna sune makwabtana na kurkusa sune masu kyawawan halaye a cikin ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a cikin hadisi Abu Hurairah da Tirmidhi akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan ko ahsanuhum akhlaqan wanda imanin su ya cika cikin mu'minai sune waɗanda suka fi kowa kyawun halaye a wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli waye za a ce mafi alkhairi a cikin mutane an zo ana neman mutumin kirki a cikin mutane shine wanda mutanen gidansa za su ce mutumin kirki ne wanda kuma wannan kirki na cikin gidanka shine zai yi naso ya fito har waje har a ji labari a makwabta da ƴan uwa da surkai su ji labari har ya bayyana cikin mutane cewa kai mutumin kirki ne a dinga ce maka mutumin kirki haka nan a cikin wani hadisi ya ila wa sai Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rifqa ma dakhala fi shay'in illa zanahu wa man tuzi'a min shay'in illa shanahu lalle arrifq bin abubuwa sannu kada ayi gaggawa kada a ci barkatai kada ayi hatsaniya nabi yace babu abin da za a saka bi a sunnu a cikin sa sai yayi mishi kawa illa zalahu sai ya mishi kulliya wa man tuzi'a min shay'in duk abin da zai kuma idan aka cire bi a sunnu illa shanahu sai abin ya lalace kaje wadannan nasoshin ga tamalan suna nan da yawa
ina yawa
ne kada kitabin adabul mufrad na Imam al-Bukhari abin da yake karantawa kenan riyadus salihin ka dauka abin da ke ciki kenan ire-iren waɗannan wato mu musulmi mu sani da cewa addinin mu bai tsaya ya sallah ya azumi ya karatun alqur'ani bai tsaya iya nan ba mu'amalan mu da mutane to wannan wani babi ne babba a cikin addinin mu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi yawan abin da zai kai mutane aljanna shine kyakkyawan halayya mafi yawan abin da zai kai mutane wuta shine mummunan halayya
subhanallah
manzo sallallahu alaihi wasallam yace an aiko ni nema dan na cika halayya
Allahu akbar
Allah ne kirari yace wa innaka la ala khuluqin azim
Allahu akbar
saboda haka gaskiya saboda Allah ba daidai bane musulmi ya bari a san shi cewa shi mara hakuri ne mara mutunci ne wanda bai san darajar na gaba da shi bane ko wanda yake da sakin baki da aibata mutane ko cin mutuncin mutane ko makwabta suna kuka da shi ko ƴan uwa suna Allah wadare wanda inda wani bala'i ya same shi ma suna murna ko inda wani tsautsayi ko wata asara ta same shi ana cika daga cewa ai karama haka
ai
hakkin mutane ne wannan gaskiya saboda Allah halaye ne wanda shedan ne yake riya mana
subhanallah
mutum ya dinga jin cewa shi yafi karfin kowa
haka ne
shi ba wanda isa da shi
haka
kuma wanda yake ganin ya samu kuɗi ko Allah ya bashi daukaka ko yana zamani ko yana da wani dan mukami wani lokaci kuma abin da kai ce har da waɗanda ake cewa masu wa'azi ko mai da'awa ko mai karantawa daga gaba ɗaya halayyar shi ba ta da dadin mu'amala
ba ko kai
Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin mutane waɗanda suke ranar alkiyama za su shiga cikin damuwa shine wanda mutane suka guje shi saboda tsoron mu'amalar shi man hajarahu an-nasu tiqa'a fushi wanda kwalle ce a ni gaskiya wanda ban isa ba a ba zan yi mishi magana ba wani ya ni ba ruwa na da shi wannan
sai a yanci
ba da shi a cikin al'umma to da haka suna ja mana ana musulunci wani mummunan kallo
sosai ma kuwa
eh wanda ba musulmi ba ko bako wanda shi ba addinin kwanan nan yawa ko kuma wanda yake akan wani addini ba namu ba to amma ku yaya haka har in ya hulla da kai ga tamalan kai in ya gan kana da halayya mai kyau sai ya samu wani shock
haka
kamar ya naga sauran ba haka suke
ba
sai ka ta kokarin ka mishi explanation cewa ai waɗancan su ne suke kan kuskure waɗannan abubuwan ga sunan da yawa a cikin addini zaka ba ga yanda masu musulunta galibi wanda suka karanta musulunci ne a cikin text
Okay.
Ba wanda suka karanta shi a cikin mu'amala
mu'amala mutane ba
eh idan mu'amala mu ne galibi mutum wanda zai
wannan ma ya shiga sana tana da wani da ake ga mana ya musulunci ce ya gode Allah da yasa ya musulunta kafin ya san
musulmai
kware da gaske yace da a ce musulmai
fara sani kafin ya san musulunci
zai
musulunta ba
kaga wannan abu yayi muni
to shi saka na ce wannan abu ne da yake bukatan a yi mishi declaring state of emergency
gaskiya
a karanta kuma ai aiki kuma aikin ya fara da kan mu masu karantawa a gani a aikace tare da mu da manyan mu da yaran mu da matasan mu sannan kuma mu ci gaba da yin wa'azi akai mu ta yin hudubobi akai da sauransu wannan abin da zai baka mamaki ga ta mallam shine akwai wasu masu wa'azi da suke ganin ma wa'azi akan mu'amala ma kaman bid'a ne wa sai ce wai ai ba a gama karatun tauhidi ba ba za a yi mu'amala
to
eh zaka samu akwai wanda shi dan ya bullo musu tana wani yana ganin cewa ai magana akan zaman lafiya makwabtaka rukun amana sadaka rufa juna asiri biyayya iyaye wannan ba a wani bukatar shi in dai da tauhidi kawai akai labari
subhanallah
wata gina zaka ji lahira da tauhidin amma haƙoƙin bayin Allah idan suka taru akan ka idan ka gare na fata
subhanallah
Allah ya kyauta
amin to akramuka alana nawa musura mun TV kacal to ina ga mansun zaka karkare
a cikin mun bai da
haka ce haka ce yanzu ka karkare a cikin mun TV ne insha Allah
alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukar sarki a farko da karshe da kuma addu'a alkhairi da fata alkhairi ga wannan gidan TV namu na NTA Bauchi Allah ya sa albarka a cikin ayyukan da kuke taimake ku akan wannan aiki da kuke na wayar da kai da ilmantarwa da ma nishantarwa kamar da kuke cewa magana akan kikawar mu'amala da kikawar ɗabi'a magana ce mai faɗi kuma abu ne da ya kamata a ci gaba da nazartar sa ana karantar da shi ana kuma kokarin dabbaka shi a aikace muna fata alkhairi muna kuma addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam masu kallo da sauraro duka duka nan zamu da sa'aya muna ba ku hankuri duk da cewa mallam akwai abubuwa da ya kamata ya dora akai amma lokaci ya mana halisha muna fatan insha Allah Allah ya kaddari wani lokaci mallam ya saki shigowa Bauchi zamu roki lokacin sa yazo ya ƙara samu da wannan maudu'i insha Allah
insha Allah
da wannan muke ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh